نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بكوي غوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437, wanda yazo 12 ga watan 6 2016. Muna nan a cikin suratul Fatiha aya ta 2. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mun yi bayani jiya akan abinda wannan aya ta kunsa na alhamdulillahi rabbil alamin, wanda muka yi bayani cewa al-dinnan listiqraqil jins, ma'ana dukkan dangogin yabo da kirari da jinjina sun tabbata lillahi ga Allah. Mun ce lamun na ana kiranta lamul ikhtisas ko lamul istihqaq, wato lamun keɓantuwar Allah da cancantar Allah da dukkan dangogin yabo, yaban da ba shi da zamani, ba shi da lokaci, ba shi da iyaka, ba shi da farko, ba shi da tsakiya, ba shi da ƙarshe. Wannan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, al-mawsufu bil kamali, al-kamal az-zati wal kamal al-fi'li wal kamal al-wasfi. Da haka Allah ya cancanci yabo fi rububiyyatihi, fi uluhiyatihi, fi asma'ihi wa sifatihi. Allah ya cancanci a yaba masa da ya kirkiri halitta shi kadai, ya mallaki halitta shi kadai, yake gudanar da halitta shi kadai. Ya cancanci a yaba masa shi kadai, ya cancanci a bauta masa, ya cancanci a yaba masa cikin sunayensa da siffofinsa da ayyukansa subhanahu wa ta'ala. Sannan kashi na biyu, ya cancanci a yaba masa bisa cikawan ni'imarsa da ya yi mana na samar da mu da azurta mu da duk abin da muke bukata. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk wata ni'ima da ka gani daga Allah ne. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ba za ku iya kididdige yawan ni'imar da Allah ya muku ba. Wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina, muka ce Allah ya cancanci rabo fi uluhiyatihi da muka ce lillahi, rabbi fi rububiyatihi, ar-rububiyya shine al-mulku wal-khalqu wat-tadbir. Allah shi kadai yayi halitta, shi kadai ya mallaki halitta, shi kadai yake gudanar da halitta. Al'alamina yana nufin duk abin da ba Allah ba, kullu ma siwa Allah, duk abin da ba Allah ba ana kiransa alam. Alam akwai alamul jin, alamul malaika, alamul ins, alamul hayawan, alamul jamadat, dukkan halittu gabaki daya. Wallahu khaliqu kulli shay, duk komai halitta Allah ne subhanahu wa ta'ala, kuma shi yake gudanar da kowa, shi yake gudanar da komai subhanahu wa ta'ala. An ce shi alam daga alama ne, walillahi fi kulli taskinatin wa taharikatin abadan shahidu, kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu, wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Allah shi kadai ne a cikin zatinsa, shi kadai ne a cikin rububiyarsa, shi kadai ne a cikin uluhiyarsa, shi kadai ne a cikin sunayensa da sufofinsa da ayyukansa subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, Allah ta'ala shine abin siffantawa, abin kira da suna Ar-Rahman. Allah ana kiransa Ar-Rahman, ana siffanta shi da siffar rahama. Ar-Rahim ana kiran Allah Ar-Rahim, sannan ana siffanta shi da siffar rahama. Waɗannan sunaye guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala duk inda suka zo a cikin Al-Qur'ani gurare biyar, Allah yana hada su Ar-Rahmanir Rahim a gurare biyar. Tanzilun minar Rahmanir Rahim, huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa Ar-Rahmanir Rahim, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, bismillahir Rahmanir Rahim. A waɗannan gurare guda biyar Allah ya hada Ar-Rahman Ar-Rahim. Da haka malamai suka ce idan sunan Allah Ar-Rahman ya haɗu da sunan Allah Ar-Rahim, to ana musu fassara ne guda hudu. Fassara ta farko Ar-Rahmanur Rahim, sai a ce duk ma'anarsu ɗaya, Allah mai yalwatacciyar rahama da ta shafi kowa duniya da lahira. Allah mai yalwatacciyar rahama da ta shafi kowa a duniya take banci mu'minai a lahira, shine ma'anar Ar-Rahmanur Rahim a fassara ta farko. Kamar taukidi ne, Ar-Rahmanur Rahim ma'anarsu ɗaya, fassararsu ɗaya, abinda suka kunsa ɗaya, abinda suke koyarwa ɗaya, abinda suke nunawa ɗaya. Wannan shine fassara ta farko wanda malamai ba su karbe ta haka kai tsaye ba. Fassara ta biyu Ar-Rahman a ce mai yalwatacciyar rahama, mai fadadaddiyar rahama da ta shafi mu'minai da kafirai a duniya. Ar-Rahim mai kebantacciyar rahama ga mu'minai kadai a lahira. Wannan fassara malamai da yawa sun karbe ta, amma ba ita ce mafi rinjaye ba. Fassara ta uku a ce Ar-Rahman yana nufin zurrahmatul wasi'a ash-shamila al-amma li jami'il khalq, wato al-muttasifu bir rahama. Allah shi ake wasafawa da rahama, wato shi akan kansa Ar-Rahman ne, ya cika da rahama, ala wazani fa'alan. Ar-Rahim kuma zurrahmatul wasila, wato mai sadar da rahama ga bayinsa, wato shi mai rahama ne kuma mai sadar da rahama ne ga bayinsa. Sai zamo Ar-Rahman yana nufin shi akan kansa ittasafa bir rahama. Sannan Ar-Rahim yusilu rahmatahu ila khalqihi, yana sadar da rahamarsa ga bayinsa. Domin Rahman ala wazani fa'alan yana nufin al-imtila, cika, wato Allah ya cika da rahama. Wa rahmati wasi'at kulla shay'in, rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma. Allah shine mai yalwatacciya, gamammiya, fadaddiya, wato ta rahamarsa. Sana Ar-Rahim ala wazani fa'il, fa'il bi ma'ana fa'il, ko fa'il bi ma'ana wato mai sadarwa, al-musil, mai sadar da rahama. Wato Allah sai a siffanta Ar-Rahman da suna Ar-Rahim da fi'ili, ko bisifati wal fi'ili. Ar-Rahman yana nufin mai cikakkiyar rahama shi akan kansa, sunansa Ar-Rahman, sannan ya cika da rahama. Sai zamo Ar-Rahim kuma yana nufin al-musilu rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi, mai sadar da rahamarsa ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa. Fassara ta hudu cewa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda malamai suka yi mana bayani, akwai ka'idodi guda bakwai da aka sanya wacce za mu yi mu'amala da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a kansu ɗaiɗaiku ku da kuma in Allah ya haɗa su. Ar-Rahman sai mu ce ismu min asma'illahi ta'ala al-husna. Ar-Rahman sunan Allah ne daga cikin sunayensa cikakku. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna, Daka sai ka'ida ta farko tace asma'ullahi ta'ala kulluha husna, dukkan sunayen Allah masu kyau ne. Ka'ida ta biyu tace asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun, sunayen Allah suna ne sannan kuma sifa ce da aiki, sifa ce da aiki kuma suna ne. Allah ya siffanta sunayensa bil husna a gurare hudu a cikin alqur'ani. Na farko a cikin suratul a'raf Allah ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. A guri na biyu cikin suratul isra Allah ta'ala ce qul du'allaha aw du'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, nan ma Allah ya siffanta kansa cewa sunayensa al-husna. Sannan sai cikin suratul daha da yake cewa Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Sannan sai cikin suratul hashari da yake huwa Allahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi washahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illahu wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Daka asma'ullahi ta'ala a'lam wa awsaf, sunayen Allah a'lam ne kuma awsaf ne. Amma idan an hada ar-rahman da ar-rahim sai a fassara ar-rahman bil ism was sifa, sannan a fassara ar-rahim bi isalir rahmati ila man yasha'u min ibadihi. Allah yana sadar da rahamarsa ga wanda ya so daga cikin bayinsa. Sannan mun ce ba ar-rahman yakan zo tare da wani sunan, kamar da ar-rahim baya zuwa sai da ar-rahman, din da kaga ar-rahmanur rahim ne. Amma ar-rahim Allah yana hada shi da wasu sunaye, kamar da muka bayani cewa Allah ya sufanta kansa ar-rahim a gurare da dama har 85 a cikin alqur'ani. Sannan ya sufanta kansa da ar-rahman ko ya kira kansa da ar-rahman a gurare 57 daban-daban a cikin alqur'ani mai girma. Daga ciki Allah yana cewa innahu huwa at-tawwabur rahim, Allah shine at-tawwabu ar-rahimu a gurare 7, wa huwa al-ghafurur rahim a gurare 71, inna rabbaka la huwa al-azizur rahim a gurare 12, innahu huwa al-barur rahim a guri 1, huwa ar-rahmanur rahim a guri 5, inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim a gurare 8, inna rabbi rahimun wajud a guri 1, inna allaha tawwabur rahim salamun qawla min rabbi rahim inna allaha kana bikum rahima wa kana bil mu'minina rahima. Daka rahama Allah yalwatacciya ce, fadaddiya ce, shi yasa ba abin da Allah yake so irin bayinsa masu sifatu da rahama. Yace ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, man la yarham la yurham, wanda ba ya da tausayi wato ba za a ji tausayinsa ba. Kuma a cikin bayin Allah wanda yafi so ruhama masu tausayi, su Allah yafi so a cikin bayinsa. Da haka kenan ar-rahman ismun ne min asma'illahi ta'ala ma'khuzun min ar-rahma, war rahmatu sifa min sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma hukumuha wa muqtadaha shine yusulu rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi, fanzur ila athari rahmatillah, ka duba kaga athar na rahma Allah yadda ta yalwatu ta fadadu. Wata rana wata mata an dawo daga yaki, sai ta zo tana neman danta a cikin ribatatu, ta samu ta ga dan, tana ganin sa sai ta dauko shi sai ta makala shi a jikinta tana bashi mama, sai abin ya ja hankalin sahabbai. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna ga wannan uwa za ta jefa danta cikin wuta? Suka ce a'a. Yace to rahama da tausayin da Allah yake ji naku yafi yadda wannan mata take tausayin danta. In kaga mutum a wuta kawai shi ya kai kansa, domin Allah ya bayyana masa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Saboda haka Allah ya riga ya bayyana mana wa hadainahu najdai, ya bayyana mana hanyoyi guda biyu, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Da haka rahama Allah budaddiya ce, yalwatacciya ce, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ghafiriz zambi wa qabilut tawb shadidul iqab dhut-tawl, qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfirudh dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Da haka wadannan sunaye na Allah suna kwadaitar da mu kamar da aka ce alhamdulillah rabbil alamin, yabo duka ya cancanta ga Allah wanda yake shine mahallicin talikai gaba daya, shi ya mallaki talikai gaba daya, shi yake gudanar da talikai gaba daya. To taiwa wani ya tsorata cewa to me zai mana, sai ce arrahmanir rahim, mai rahama ne mai jin kai ne, sunansa arrahman, sunansa arrahim, war rahmatu sifatun min sifatihi, sannan kuma yusilu rahmatahu yarhamu man yasha wa yaghfiru liman yasha wa yarhamu man yasha. Allah yana rahama, yana afuwa, yana jin kai, yana rangwame ga wanda ya so daga cikin bayinsa. Da haka shine ma'anan waɗannan sunaye guda biyu, arrahmani arrahim, wato sun zo anan kenan a ma'anan sifa ta Allah, Allahu rabb arrahman arrahim. An siffanta Allah da sunaye guda hudu a farkon suratul fatiha, arrahman Allahu arrabb arrahman arrahim. Da haka waɗannan duk sunaye ne. Sai zamo lillahi rabb, ya zamo badal ne na Allah, arrahman badal, arrahim badal, ma'ana duk sunaye ne na Allah. Sannan za a iya fassara su da siffofi, ya zama dukkaninsu siffofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, domin asma'ullahi ta'ala a alamun wa awsaf. Asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umurin, wa in dalla ala wasfin ghairi muta'addin tadammana amrayni. Wato idan sunan Allah an tsago shi daga suna mushtaq, suna mushtaq, wato an tsago shi daga suna muta'addin ila fi'ilin wahid ko fi'ilaini ko salasata af'al, yana nufin cewa wannan suna na Allah yana kunshe da abubuwa guda uku: subutul ism lillah, subutus sifa lillah, subutu hukmiha wa muqtadaha lillahi azza wajal. Idan kuma sunan Allah an tsago shi ne daga fi'ili lazimi, wato fi'ilin da bashi da maf'ulin bihi kai tsaye, wanda siffar ta tsaya akan Allah ne, to sai a ce subutul ism wa sifa lillah. Da haka asma'ullahi ta'ala a alam wa awsaf, asma'ullahi ta'ala kulluha husna, duk sunayen Allah masu kyau ne, saboda kowace tana kunshe da sifa. In an ce al-alimu ya'lamu, in an ce ar-rahimu yarhamu, in an ce al-azizu yu'izzu, in an ce al-ghafuru yaghfiru, in an ce al-hayyu al-muhyi yuhyi al-mauta. Saboda haka qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Tuluji al-layla fi an-nahari wa tuluji an-nahara fi al-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyiti wa tukhriju al-mayyita min al-hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. To shi ma ar-rahmanur rahim, yadda aka karanta shi a cikin suratul fatiha a qira'a wacce take, in an ce qira'a iri biyu ce, muna da qira'a mutawatira kamar Hafs da Warsh da makamantansu, muna da qira'a shazza. Qira'a shazza shine qira'ar da ba a karbe ta a dinga karatun Qur'ani da ita ba, amma a cikin tafsiri ana iya kawo ta. Akwai littattafai da aka wallafa sun kai wajen guda 20 daban-daban, wanda ake kiran su kutubu tawjihil qira'at, wato wanda suke bayani ko ilalil qira'at, ko al-ihtijaju bil qira'at, ko ilalil qira'at, ko kuma tawjihul qira'at, wato yadda qira'o'i in sun zo da yawa, in an kawo su a tafsiri za a faɗi ma'anonin da suka kunsa, amma in an tashi karatu sai dai ai karatu da qira'a mutawatira. Amma a cikin tafsiri ana iya kawo qira'o'i domin suna ƙara fito da ma'ana. To idan qira'a ta zo akan aya daya, ko akan lafazi daya, ko jumla daya, ko kalma daya, aka samu qira'a ta bambanta, to ɗayan uku ne ya faru. Abu na farko za a iya samun ikhtilafun lafazi wal ma'ana, ikhtilafun lafazi wal ma'ana wahid, lafazin ya bambanta amma a fassara ba bambanci, lafazin a wajen karatu ya bambanta amma a wajen fassara ba bambanci, shine ma'ana ta farko an samu bambancin qira'a. Kamar masu karanta ihdinas si ihdinas sirata bisin, da masu karanta ihdinas zira bizai, da masu karanta ihdinas sirat bisad, wannan qira'a duk ta karbabbiya ce. Amma kuma in an zo tafsiri ba ta bambanta, da zirat da sirat da sirat duk ma'ana su ɗaya ne, suna nufin hanya gaba daya, amma a larabci ana karanta shi ma'ana uku. To wannan qira'a in an samu bambanci, lafazin ya bambanta amma ma'anar ɗaya ce. Sannan na biyu akan samu ikhtilafun lafaz wal ma'ana, da lafazin da ma'anar sun bambanta amma kuma yumkinu ijtima'u ma fi shay'in wahid, za su iya haduwa akan abu daya, kamar qira'ar da zamu yi maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, akwai banci tsakanin maliki yaumiddin da maliki yaumiddin. Amma kuma Allah subhanahu wataala za iya hada masa duka din, a ce shine malik shine kuma malik. Zamu ji ma'anan bambanci tsakanin malik da malik, amma kuma duk za su iya haduwa akan abu daya. Sannan za iya samun ikhtilafun lafaz wal ma'ana ma adamu jawazi ijtima'ihi ma fi shay'in wahid, lafazin da ma'ana sun bambanta amma ba za su iya haduwa akan abu guda ba. Za iya samun qira'a guda biyu amma ba za iya hada ta akan abu guda ba, kama wala yu'azzibu azabahu ahad, wala yu'azzibu wala yu'azzabu azabahu ahad, wala yu'azzibu azabahu ahad. An kiranta shi mabani lil ma'lum da mabani lil majhul, gashi abu ɗaya ne amma dole sai an bambanta, sai a ce nan kama aya biye ko qira'a biye, kuma ikhtilaf ne na tanawu, wato kamar an fito da ma'ana biye karkashin aya ɗaya kenan. Wannan shine tawjihul qira'at ko ilalul qira'at ko al-ihtijaju bil qira'at. Daka an karanta ar-rahmanar rahima, an karanta ar-rahmanur rahimu, an karanta ar-rahmanir rahimi, kamar yadda muka fassara wancan cewa an masa nasaba ya zama fa'ulun bihi li fi'lin mahzuf taqdiruhu a'ani ko amdahu ko akhussu ar-rahmanar rahima bil madahi akhussuhu bil madahi wa a'ani ar-rahmanar rahim, ko kuma ar-rahmanur rahim khabaru mubtada huwa ar-rahmanu huwa ar-rahimu subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, Allah shine mamallakin ranar sakamako. Wata qira'an maliki yaumiddin, Allah shine mai mulkin ranar sakamako. Me banci tsakanin mulki da mallaka? Mallaka ko ne ma'anar mai mulki ne, domin ko hular kanka ai taka ce, zaka ka mallake ta, zaka kana da mulki kenan. Abinda ka mallaka ya zama naka. Waja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin, kowannan mu Allah ya bashi wani juz'i na mulki, sai dai a ce dan kankani ne. In naira ɗaya kake dai ta ajiyunka, ta waye taka ce mallakan waye, ka zama mai mai kenan, ka zama mai mulki saboda ka mallaki naira ɗaya. To mallaka kenan, mulki kuma gudanarwa shine mulki, mallaka kuma kayanka, mulki kuma gudanarwa. Yanzu misali za a iya cewa gwamnan Gombe ko gwamnan Kano shi yake mulkin Kano, amma kuma bai mallaki duk abin da ke a jihunmu ba nasa bane. Bambanci tsakanin mulki da mallaka, ko a ce wani shi yake sarauta, ma'ana shi yake mulkin wannan jihar, amma kuma kayanmu da gidajenmu da ƴaƴanmu da dukiyarmu da matanmu ai ba mallaka sa bane, wannan mu muka mallaka amma shi mulki yake. To shi Allah sai aka hada masa biyu, yana mulkin kuma ya mallaka, shine mai mulkin kuma ya mallaka subhanahu wa ta'ala. To shi da banci tsakanin asufanta Allah bil mulk da kuma mallaka. Daga ciki akwai inda Allah yake cewa fata'ala Allahu al malikul haq, fata'ala Allah, Allah ya daukaka al maliku, kun ga bi kasrin lami, al maliku shine mai mulki kuma shine mai mallaka. Daka ba dukkan mai mulki ne ya mallaka ba, ba kuma dukkan wanda ya mallaka ne yake da mulki ba, amma shi Allah ya hada duka biyun, ga mallaka ga mulki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bidik, fa ta'ala Allahul malikul haqq. Yace la ilaha illa huwal malikul quddus, yayi ta fada wannan suna, alam ta'lam anna Allaha lahu mulku samawati wal ard, baka san cewa mulkin samai da mulkin kasai da abin da ke tsakanin su a hannun Allah yake ba? Walillahi mulku samawati wal ard qawluhul haqq wa lahul mulk, fadarsa ce gaskiya kuma shi yake da mulki. Al mulku yawma iznil haqq, al mulku yawma iznil lillahi yahkumu bainahum, al mulku yawma iznil haqq lirrahman wa kana yawman alal kafirina asira, zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Allah shine mahalicinku, shi yake da mulki. Akwai wanda yake cewa limanil mulkul yawm, wai yawa yake da mulki? Ta lillahi alwahidil qahar, tabarakal ladzi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, walillahumma malikal mulk wa lam yakul lahu sharikun fil mulki. Wannan mulki na gudanarwa mun ce shine khaliqul al khaliqu al maliku al mudabbir, Allah shi yayi halitta, shi ya mallaki halitta, shi kuma yake gudanar da halitta. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamina. Yusa yace maliki yawmiddin. Ai ba yawmiddin kadai Allah yake wa mulki ko ya mallaka ba, komai da kowa na Allah ne. Amma Allah yakan ara mana mulki mu dan taba. To a ranar alkiyama sai a kwace mulkin da mallakar, hatta mallaka baka da ita. Kowa zai tashi zindir dan kaga ce ga wandona ko kace ga rigata ko kace ga hulata, tumbur zindir tsirara, kowa zai tashi. So da baka da mulki, baka da mulki, baka da mallaka. Isa Allah ce limanil mulkul yau lillahi alwahidul qahar. Riga ma sai Allah yayi umarni a sawa mutum. Da haka manzo Allah yace wanda za a fara sawa riga rana alkiyama shine Annabi Ibrahim. Amma kowa tumbur yake. Hakka ce yadda aka yi ma wannan fatar tunda ta kace sai ta dawo. Fatar da aka wa mutum kaciya sai ta dawo jikin sa. Da haka zai tashi tumbur zindir. Duk Hanna Aisha take cewa ya Rasulullah, yanzu in zamu tashi alkiyama kowa zindir, ai wani zai tsaya yana kallon tsiraicin wani. Yace bala'in da ke gaban mutane ma ba san tsirara ake ba. An ka gana kallon tsiraici an nutsu ne. Amma ba nutsu ba, wai san ma wani bai da wando, wani bai da riga. Saboda haka wannan shine ma'anan cewa mulki da mallaka na Allah ne subhanahu wata'ala. Amma a duniya an ara ma wancan yana mulkin kaza zuwa tenuwa kaza ko zuwa lokaci kaza ko zuwa juyin mulki kaza ko zuwa ƙarshen rayuwarsa. Sannan mulkin yana da iyaka a iya jiharsa ko a local government ɗinsa ko a ward ɗinsa ko a ƙasarsa. In ya shiga wata ƙasa ya zama bako, sai a tare shi a matsayin bako, saboda mulkin duniya yana da iyaka, iyaka ta zamani ko iyaka ta lokaci. Akwai a tauqitul makani, akwai a tauqitul zamani, akwai iya zamaninka, akwai iya lokacinka, akwai iya gurinka. Iya mulkin da za ka yi a duniya Allah ya faɗa. Dukiyar hannunmu ma Allah ya ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha. Allah ya ce ni zan gaje ƙasa, wa nahnul warisu. Komai zai koma ga Allah, da mai gadan, da mai rabon gadan, da banda ya bar gadan, duk za su mutu, komai ya koma na Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Da haka shi sa Allah ya ce maliki yawmiddin, wanda ita ce siffa ta biyar da aka siffanta Allah, ko suna na biyar da aka kira sunan Allah da shi. In mun hada biyun ya zama suna na biyar da na shida, domin mun dauki mulku suna ne, maliku suna ne, maliki suna ne, ya zama suna biyu kenan. In aka hada da Allahu ar-rabbu ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-maliku, ya zama sunaye guda shida kenan aka siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da shi a farkon suratul Fatiha. Maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako. Addinu yana nufin al'amalu, sannan addinu yana nufin aljaza'u, wato yin aiki sunansa addini, sannan bada sakamako akan aikin ma sunansa addini. Addini ma'anarsa biyu ce a Larabci, yin aiki da sakamakon aikin. Inna lamadinun, kun ga muhasabun kenan, za a yi mana hisabi. Lakum dinukum waliya din, aikinku yana gare ku, aikina yana gare ni. Limanil mulkul yawm lillahi alwahidul qahar, wama adraka ma yawmuddin, wa yasanad da kai yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillahi. Komai na Allah ne a ranar, da mallaka da mulki da kayan kowa da komai ya koma na Allah. Daka shine ma'anan wato maliki yawmuddin, ko kuma maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, mai mallakar komai da kowa, nasa ne subhanahu wa ta'ala. To mun ce akwai kirawoyi anan, daga ciki akwai waɗannan guda biyu da muka yi, maliki yawmiddin, maliki yawmiddin. Akwai Asim da Kisa'i da Khalaf da Yaqub sun karanta maliki, wanda ya tace kira'a mutawatira. Akwai malam Sumaife da Ibn Abilata sun karanta suma da haka, maliki ko maliki, maliki yawmiddin, maliki yawmiddin. Akwai wanda suka karanta ma milki ko mulki yawmiddin. Akwai wanda ma suka karanta maliki ko maliku yawmiddin, ko malika ko malaka. Wajen kira'a 11 aka yi a wannan guri, amma kira'a mutawatira guda biyu ce maliki da maliki, wannan su kadai aka yadda a karanta wannan aya da shi a wannan guri. Maliki yawmiddin, Allah shine mamallakin ranar sakamako. ranar sakamako, ma'ana duk abin da muke a duniya kamata dinu tudanu, yadda kai aiki haka za a yi maka sakamako. Wannan rana Allah ya gaya mana wa qalu ya wailana haza yawmuddin haza yawmul fas, za su ce ya kai can mu, wannan shine rana addini, ma'ana ranar biyan sakamakon abinda mutum ya aikata. Yawmul fas, rana ta tantancewa da bambancewa da ware tsaba da tsakuwa. Wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yasalu ayyana yawmuddin, suna tambayan yaushe ne ranan addini, ma'ana ranan biyan sakamako na abinda mutane suka aikata. Walahum ruku yawma yunfakhu fis-sur, wannan rana yunfakhu fis-sur, za a busa a cikin kaho. Kafabi nafsikal yawma alayka hasiba, ka isawwa kanka hisabi a ranan nan. Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Yawma idh yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burzatil jahimu liman yara, wannan ita ce ranar alkiyama, ranar sakamako, ranar yawma tubula sara'ir, ranar tonan asiri, ranar bincike. Yawma yaj'alul wuldana shiba, ranar da jariri zai yi furfura a kansa. Yawmul qiyama, yawmul akhir, ranar karshe, ranar alkiyama, ranar bincike, ranar hisabi. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi. A wannan rana ta alkiyama, rana ce da za a tashi mutane. Guzurin tafiyarta akwai abubuwa guda bakwai da za su faru. Shi yasa cikin abubuwan da ake imani da su guda shida akwai an tumina bil yawmil akhir, kai imani da ranar lahira. Ranar lahira shine ranar da Allah subhanahu wataala zai tara mutane ga baki daya, bayan an umarci Israfil ya busa kaho, kowa ya mutu, an yi mutuwa gaba daya, sai kuma a yi tashi gaba daya, sai a tattaru gaba daya, sai kuma a yi hisabi, sai a kafa siradi, a kafa sikeli, a kafa mizani, a fara wato abin nan dora ayyukan bayi akan sikeli domin a tantance. Fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, za a tantance. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, wanda aka bashi littafi a dama aikin sa yayi kyau. Ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya. Saboda haka Allah zai tantance mutane. Sannan a zo ga siradi, za a shimfada siradi, wasu za su wuce, wasu za su fada. Sannan wamtazil yawma ayyuhal mujrimun fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, sannan ga aljanna ga wuta, a tantance ƴan wuta da ƴan aljanna. Kowa kuma ya karbi hisabin sa, ya karbi sakamakon sa. La yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha, mali hadha alkitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah ba zai cuci kowa ba, wala yadhlimu rabbuka ahada. Wa nadau almawazin alqist alyawm alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a, za a sanya sikelin adalci, ba za a cuci kowa komai ba. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu, ko kwaya zarra ka zo da ita ta aikin sharri in ta hausu kelin Allah sai ya motsa, ko kwaya zarra ka zo da ita ta aikin alheri in ta hausu kelin Allah sai ya motsa. Babu wani sikeli dake auna zarra sai sikelin Allah. Zarra komai kankantanta, irin iskan nan da kura take korowa da yamma, wacce ba za ka iya kama ta da hannu ba, to in ta hausu kelin Allah sai ya motsa, ya nuna ga aiki ya hau. Saboda very sensitive scale, scaling Allah komai ya hausa ya motsa. To kun ga wannan kenan komai aikin alheri. La tahqiranna minal ma'ruf shay'an, kakka wulakanta aikin alheri komai kankantarsa. Walau anta alqa akhaka biwajhin talqin tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, ka gamu da dan uwanka kai man murmushi, kai man dariya, kai man fara'a, ka saki fuska, shi ma sai ka samu ladan sadaqa. Saboda haka kan wulakanta aikin alheri saboda zuwan wannan rana da za a yi tubular sara'ir, ranar da za a ba kowa sakamakon sa. Man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa, wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimako, kai kadai muke bautawa, kai kadai muke neman taimako. wannan bawa yana daukan alkawari ne a gaban Allah, yana tabbatarwa da Allah ba zai shirka ba, kuma yana tabbatarwa da Allah ba zai bid'a ba, kuma yana tabbatarwa da Allah ba zai bauta wa nan Allah ba. Shine ma'anan iyyaka na'budu. Kun ga iyyaka damiru ne munfasil, maf'ulun bihi muqaddam, mabani 'ala al-fath fi mahalli nasbin. Na'budu fi'lun mudari'un marfu'un bid-dhamma litajarrudihi minan nawasib wal jawazim wal fa'il damiru mustatir taqdiruhu nahnu. Iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa. In kace na'budu fa'ilin sa nahnu, ya'budu huwa, ta'budu anta, ya'budu huwa, na'budu ana, na'budu nahnu. Muna bautawa Allah ne shi kadai. Balillah fa'bud wa kum min ash-shakirin. Ka bautawa Allah shi kadai kuma ka zama cikin masu godiya. Wa iyyaka, kai kadai nasta'inu, muke neman agaji, muke neman taimako. Ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sala, ista'inu bis-sabri was-sala, idhasta'anta fasta'in billah, idhasta'anta fasta'in billah. In zaka nemi taimako, ka nemi taimakon Allah. Da haka muka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, kai kadai muke bautawa, kai kadai muke neman taimako. Wannan kamar tabbatar da tauhidur rububiyya ne, tauhidur rububiyya, wanda yake ya lazumci tauhidul uluhiyya, tauhidul uluhiyya ya lazumci tauhidul asma'i was sifati. Ma'ana wannan aya ta tabbatar da tauhidi duka guda uku, domin iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa, wannan ana kiransa tauhidul ibada, kadaita Allah da bauta. An kadaita Allah da bauta saboda ya cancanci bauta. Me yasa ya cancanci bauta? Huwal khaliqul malikul mudabbir, kaga rububiyya ta shigo, kuma lahul asma'ul husna. Da haka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, kai kadai muke bautawa, kai kadai muke neman taimako. Me yasa aka ware isti'ana daga cikin ibada, tare da cewa isti'ana juz'un ne minal ibada? Neman taimako ma ibada ne, kamar yadda muka yi hamdala da guraren da ake hamdala, muka yi isti'aza da guraren da ake isti'aza, muka yi basmala da guraren da ake basmala, to shi ma akwai isti'ana, neman taimakon Allah, a inda ba a neman taimakon kowa sai taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sa Allah ce wasta'inu bis-sabri was-sala, ku nemi taimako da wato hakuri da kuma tsayar da sallah. To neman taimako akan me? Neman taimako wajen bauta Allah, domin idan Allah bai taimaka maka ba, bautan ma ba za ta yi ba, sai Allah ya maka muwafaka, ya datar da kai, sannan zaka iya bauta masa. Kuma Malam Ibn Qayyim a cikin Madarijus Salikin, cikin ma'anonin da ya kawo, yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa, kai kadai muke neman taimako. Yace abinda yasa aka raba su, akwai mutumin mutane sun kasu kashi hudu. Wani yana bautawa Allah shi kadai amma baya neman taimakon Allah. Zai zo yayi sallah a masallaci, yayi azumi, yayi zakka, yayi haji, amma idan abu ya rikice masa, sai ka ganshi a gidan bokaye, sai ka ganshi a gidan yan bugun kasa, sai ka ganshi a gidan malaman tsubbu, sai ka ganshi ya je yana neman wata hanya a taimake shi akan mulkin sa, ko a taimake shi akan kasuwancin sa, ko a taimake shi akan auren sa, ko a taimake shi akan harkokin sa na yau da gobe. Kaga ya yadda ya bautawa Allah, amma in matsala ta taso ko baya sanya mai da ita ga Allah. To kaga wannan yayi tauhidi a cikin ibada, yayi shirka a cikin isti'ana. Sannan wani kuma la yasta'inu Allah wa la ya'budu Allah, baya bautawa Allah, kuma in taimakon ya tashi baya neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka ya zama shirkun fil ibada, shirkun fil isti'ana. Sannan wani kuma Allah kadai yake bautawa, idan abu ya rikice kuma wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law fa inna law taftahu amala shaytan. In ya tashi abu ya rutsa shi, sai ya daga hannu ya nemi taimakon Allah. Ya Allah ba ni kaza, ya Allah yi min kaza, wanda sune annabawa su bautawa Allah shi kadai kuma su nemi taimakon Allah shi kadai. Annabi Ibrahim da yake so zai yi wa maka addu'a, me yace? Rabbana ja'alna muslimaina laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. kun ga annabi Ibrahim ya bautawa Allah shi kadai kuma ya nemi taimakon Allah shi kadai da ciwo ya samu annabi Ayuba sai ce wa iznada anni massani dhur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhur da ciwo ya samu annabi Ayuba rashin lafiya bai ga wa kowa ba sai ya tashi ya ga wa Allah yace Allah ciwo ya same ni amma wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi Allah yace fastajabna lahu sai na amsa masa wa kashafna ma bihi min dhur na yayi masa ciwo da kifi ya hadiye annabi Yunusa alayhi salatu wassalam fanaja fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal gammi wa kadhalika nunjil mu'minina shi ma da kifi ya hadiye shi sai yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kisa shekhul islam ibn taymiya yake cewa in bala'i ya ritsa da kai ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina kafa 40 zaka fita daga bala'in ko wani iri ne saboda wannan alƙawarin da Allah ya ce wa kazalika nunjil mu'minin ba abinda ake so imanin ka kawai da abin ake bukata da Yahaya ya rasa Zakariya ya rasa da yace rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin Allah ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahaya wa aslahana lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina kun ga da ya roki Allah ya bashi da Allah sai ya amsa masa ya bashi dan saboda ya san ba mai bada da sai Allah ba mai fidda mutun daga cikin kifi sai Allah babu mai yaye ciwo sai Allah babu mai baka da in bala'i ya taso wani zai murkushe ka da karfin tuwo sai kai addu'a irin ta annabi Nuhu rabbi inni maghlubun fantasir Allah an fa danne ni da karfin tsiya ka kawo agaji inni maghlubun fantasir Allah ya ce kai fafatahana abuwa ba sama'i bima'in munhamir yana fada haka Allah ya ce sai na bude bakin ruwa nace cinye garin gaba daya wa hamalnahu ala zati alwahin wadus tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir to da haka za a danne shi yace inni maghlubun fantasir da fir'auna yayi dagawa sai annabi Musa ne mutum ko yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim washdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawa al'azab al'alim qala qad ujibat da'awatukum fastaqima Allah ya ce an amsa addu'an ku ku tsaya ku jira kawai saboda ka kaga kenan neman taimakon Allah neman agajin Allah neman kariya daga Allah neman istigasa daga Allah wannan shine ibada da istigasa wani kuma wato shi yana neman taimakon Allah amma baya bauta masa in abu ya rikice zai zo ya nemi taimakon Allah kuma Allah ya amsa masa din amma baya bautan Allah to shi yasa aka raba isti'ana da ibada cewa ibada bata cika sai da taimakon Allah sannan kuma akwai waɗanda suke bauta Allah ba sa isti'ana da shi akwai wanda suke isti'ana da shi ba sa bauta masa akwai wanda ba sa bauta masa ba sa isti'ana da shi akwai masu bauta masa su yi isti'ana da shi to iyyaka na'budu me ma'anan ibada ibada kalma ce da aka tsago ta daga abada asalin abada daga kaskanci ne ana cewa tariqun mu'abbat hanya kaskantacciya wanda suke tafiya a kauye idan akwai hanya da aka saba takawa zaka ga ciyawa bata fitowa ko a cikin gona ne zaka ga ciyawa gefe da gefe amma inda aka saba takawa dinnan ba zaka ga ciyawa ta fito ko kwaya daya ba ko da damuna ko da rani wannan shi ake kira tariqun mu'abbat ay muzallal saboda yawan taka shi da ake yi yawan taka shi da ake da yawan buntsa da ake har ya sa sinadarin da zai sa ciyawa ta fito akai ta mutu da haka sai kaga da rani da damuna kan hanya baya yin ciyawa to wannan shi ake kira mu'abbat shine asalin bauta wato kaskan at-tazallulu wal khudu kankan da kai a gaban Allah da haka ba wanda ya cancanci a kaskanta kai a gaban sa in ba wa ba in ba Allah ba shi yasa shi kadai ake wa bauta to bauta tana da rukuni guda hudu sai an samu al-abdu shi bawan da zai bautawa Allah din kaman mu dukkanin mu bayi ne in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda dukkanin mu bayi ne kowa bawa ne sannan kuma Allah ce wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sannan annabawa zaka ji Allah ya ce wa zkur abdana kaza innahu min ibadina kaza bawa na kaza bawa na kaza ni'mal abdu innahu awwab alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdihi wa in kuntum fi shakkin mimma nazzalna ala abdina ko ila abdi ala abdina subhana allazi asra bi abdihi fa awha ila abdihi ma awha alaysa allahu bikafin abdahu abdu ake taimata wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kun ga she ibada shine tsantsan abinda Allah zai sa. Sannan na biyu at-ta'abbudu wato aiwatar da ibada din. Aiwatar da ibada shine at-tazallulu wal khudu'u lillahi azza wa jal mahabbatan wa ta'ziman khawfan wa raja'an bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi ala al-wajhi allazi ja'a bihi shara'ihu. Ka yadda zaka bauta wa Allah, kana kauna Allah, kana ganin girman Allah, kana kwadayin arhama Allah, kana tsoron azaban Allah ta hanyar yin abin da ya saka da nisantar abin da ya hana ka ta yadda shari'a ta koyar bil ikhlas wal muhabba bil ikhlas wal mutaba'a kai dan Allah kai yadda annabi ya koyar. Sannan abin da za a bauta wa Allah da shi ake kira al ma'bud bihi, abin da za a bautar da shi shine al ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yaradahu min al aqwali wal afaali al zahirati wal batina. Dukkan ayyukan da Allah yake so mu yi na fili da na boye. Shi yasa malamai suka ce ibada tana fitowa daga jikin dan adam ta bangare uku. Akwai al ibada al qalbiyya, akwai lisaniya, akwai jawari. Wato ibada ta bangare uku ce. Shi yasa aka ji ana cewa al iman qawlun bil lisani, amalun bil arkani, wa i'tiqadun fil jinani, wa qawlun bil lisani, wa amalun bil arkani, wa i'tiqadun fil jinani. Kenan ayyukan guraren da muke aiwatar da ibada da su daga jikinmu, akwai ibadar zuciya, akwai ibadar baki, akwai ibadar gabbai. Wannan su ne bangarorin ibada guda uku. Ibadar zuciya kamar tauhidi, kamar ikhlasi, kamar tawakkuli, kamar taqawa, at-taqawa hahuna yashiru ila sadrihi. Duk waɗannan aikin zuciya ne. Da haka akwai ayyuka guda biyar da aka dora wa zuciya kowa ya aiwatar da su. Akwai wajibin zuciya, shine kudirce babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Kudirce cewa Allah ba shi da abokin tarayya fi zatihi, fi rububiyyatihi, fi uluhiyyatihi, fi asma'ihi wa sifatihi. Dogaro ga Allah, neman taimakon Allah, neman agajin Allah. Komai na Allah ka ban masa a zuciyarka. Akwai haramun din zuciya shine shirka, shirka da bid'a da dukkan abubuwa na raunin tauhidi wanda zai sa ka dogara ga wani Allah. Duk wannan wato abin haramun din zuciya ne. Akwai mustahabbin zuciya, shine zuciyarka ta zama ka cika ta da alheri, ka cika ta da san alheri, da san jama'a, da san zaman lafiya, da alheri da kaza. Akwai makaruhin zuciya, shine zuciyarka ta zauna tana tunanin banza da wofi, ba ga aikin duniya ba, ba ga aikin lahira ba. Akwai halal din zuciya, shine ka huta kawai. Saboda zuciya tana ayyuka guda biyar, akwai wajibi, akwai haramun, akwai mustahabi, akwai makaruhi, akwai mubahi ja'izi. To sannan ka fito fili bakinka ma yana da waɗannan kunce-kuncen guda biyar. Akwai abinda wajibi ka faɗa kamar kalmar shahada, akwai abinda mustahabi ka faɗa kamar karatun Qur'ani da zikiri da salati da istighfari da karatun Qur'ani da sauransu, akwai abinda haramun ka faɗa kamar ƙarya, giba, yi da mutane, hassada da sauransu, akwai abinda kuma makaruhi ne ka faɗa kamar surutu da waƙoƙi marasa amfani. Don Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da a cika cikinka da waƙoƙi, ƙara a cika ma shi da ruwan gyambo. Kamar da yazo hadisin Bukhari, baka iya koyi ba a duniya sai waƙoƙi, waƙoƙin soyayya, waƙoƙin kaza, waƙoƙin kaza, waƙoƙin banza da wafi ma haka iya su. To saboda haka ka iya dan kadan ba duka komai da komai ka cika cikinka da waƙoƙi ba. To saboda haka wannan shi ma makaruhi ne na baki. To sauran gabbai ma kowace gaba ka bi ta tana da kunce-kunce guda biyar. Idanka akwai abinda kallansa haramun ne, akwai abinda kallansa wajibi ne, akwai abinda kallansa mustahabi ne, akwai abinda kallansa ja'izi ne. Ka duba idanka, akwai abinda Allah ya ce haramun ne ka kalla, akwai abinda wajibi ne ka kalla, akwai abinda mustahabi ne ka kalla, akwai abinda makaruhi ne ka kalla, akwai abinda ja'izi ne ka kalla. Haka hancinka, akwai abinda haramun ne ka shaka, akwai abinda wajibi ne ka shaka, kamar shaka da zai tantance ma halal da haram. Akwai abinda haramun mustahabi ne ka shaka kamar turare, akwai abinda makaruhi ne ka shaka akwai kuma abinda ja'izi ne ka shaka, sannan shi ma wato kunnanka akwai abinda wajibi kaji, akwai abinda haramun kaji, akwai abinda mustahabi kaji, abinda ja'izi kaji, akwai abinda halal ne kaji. Haka nan bakinka akwai abinda haramun ka fada haramun, to haka hannunka ma akwai abinda zaka aikata da shi na haramun da na wajibi da na mustahabi da na makruhi da na ja'izi. Kafarka akwai inda zaka je da ita haramun, akwai inda zaka je da ita wajibi, akwai inda zaka je da ita mustahabi, akwai inda zaka je da ita makruhi. Da haka sanin al-ahkamut taklifiyya da al-ahkamul wada'iyya wajibi ne akan kowane musulmi. Kadama da mai ahlar yace wala yahillu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi wa yas'al al-ulama'a. Ya'lam hukuman lahi fihi shine ka san wannan wajibi ne ko haramun ne ko halal ne ko makruhi ne ko mustahabi ne. Duk abinda zaka aikata daga banka gaba daya kowanne akwai hukuncin sa. Kafin ka yi ya kamata mutun ya san hukuncin abu dan ya dora shi inda ya dace. Shine ma'anan iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa Allah. Bauta ta zahiri da ta batini, a'maluz zahira wa a'malul batina. Sannan ba a karbar ibada sai da sharadi biyu, al-ikhlas wal mutaba'a. Wasu kan kara na uku imani, wato in baka yi imani ba Allah ba zai karba aikin ka ba. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Duk aikin da babu imani Allah ruguza shi zai yi. Sannan na biyu ikhlasi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ala lillahi ad-dinul khalis. Na uku mutaba'a, abu manzan Allah, wa in tu'i'uhu tahtadu, wa in tu'i'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allah khasira man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rajul innamal a'malu binniyat. Daka duk aikin da ba a gina shi akan ikhlasi ayi dan Allah akan sunnar manzon Allah ba, to Allah ba zai karbi wannan aikin ba. Daka Allah ka sa mu zama masu ikhlasi, Allah ka sa aikin mu ya zama akan sunna, Allah ka sa mu yi kyakkyawan rayuwa, Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe. Abinda waɗannan ayoyi suka yi kira na aikata, Allah ya ba mu ikon aikatawa. Wanda suka yi kira na a kudire, Allah ya ba mu ikon kudirewa. Wanda suka yi kira na a fada, Allah ya ba mu ikon fada. Abinda suka ce ka ayi, Allah ya ba mu ikon kada mu yi. Allah ya tsare mu, ya tsare imaninmu, ya tsare mutuncinmu, ya tsare rayuwarmu, ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa, mu yi kyakkyawan karshe, mu gama da duniya lafiya. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kuskure ko tuntuban baki, Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Malam lokaci mai tsawo bana sallah, amma yanzu nayi nadama. Yaya matsayin sallolin da suka wuce, kuma ta yaya zan tuba? Ai tuba shine annadamu alama fata, annadamu alama fata shine sharadin tuba na farko. Wanni yato Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha. Malam Abdurrahman Aljazairi mai akhdari ya gaya mana shurudin taubati guda uku. Al-Imam An-Nawawi a Riyadus Salihin ya gaya mana idan laifi tsakaninka da Allah ne to sharadinsa uku, in tsakaninka da mutane ne sharadinsa hudu. Na farko yin nadama. Wannan nadamar da kai ai babban sharadi ne, kai nadama. Kai kuskure ba kai sallah ba, yanzu kai nadama. Na biyu kakka sake aiwatar da haka, ka duba dalilan da suke sa kake rashin sallah, to ka guje su. Sannan na uku yanzu ka ci gaba da yin sallah din. Ita kuma sallar da ta wuce malamai sun yi maganganu biyu akan ta. Wasu sun ce in zaka iya iyakance ta shekara 10 ce ko ta shekara 5 ko 8 ko 20, to ka dinga samun lokaci kana ramata. Kullun ka dinga ramata kwana 5, kullun ka dinga ramata kwana 5 har ka ramata. Suka ce wannan shine sharadin tubanka, ka tuba kuma ka gyara abin da ya lalace. Wasu malaman suka ce a'a, Allah ya ce aqimus salata liduluki shamsi ila gasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Duk wanda ya bar sallah lokacin ta ya fita ba da uzuri ba, ko yayi Allah ba zai karba ba. Saboda Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqauna gayya illa man taba. Sai wanda ya tuba. Suka ce kawai kai nadama, kai istighfari, ka kuma ci gaba da yin sallah yanzu, amma ta baya ba za ta ramu ba. Domin Allah ya sa ma lokaci, ya baka hankali, ka balaga, sharadin sallah ya cika, ka kai kai saboda haka ko kai ma Allah ba zai karba ba, ƙara ma ka je kai ta istighfari ka nemi gafara Allah. Waɗannan sune fatawoyi guda biyu. Duk da mu a mazhabin mu ta Malikiyya an fi ba da fatawar farko cewa sallolin bayan sai ka rama su a hankali, kana yin waɗannan kana ramawa. To su ko malaman suluki cha suke, wannan fa kamar sabon tuba ne, kamar sabon musulmi ne. Shi da ya bar salloli ka zo ka ɗaura masa na da da na yanzu, in ba a sa ba sai ya daina gaba ɗaya. Tunda dai Allah ya sa ya dawo ya ci gaba da sababbin yanzu na bayan ayi istighfari, domin ka hada masa biyu imaninsa bai ƙarfi ba, ɗayan ma fa ya batta, yanzu so ake yayi ɗayan, sai ka hada masa da tsofaffi na baya, tun ba ci sa'a ba zai kasa tsohuwar ya kasa sabuwar ya koma gidan jiya. So da aka yayi ta yanzu ya istighfarin ta baya, suka ce wannan shi ya dan fi sauki ga wanda yake wato ya samu raunin imani. Malam wani ne ya kawo mana tallar sabulu akan 1,000, yace in mun saya akwai tsintuwar ko dai fanka ko agogo ko buhun shinkafa, yaya matsayin hakan? Ta ba wani abu, tunda ba cha yayi ku bada kuɗi ai caca ba, cha yayi ka sai sabulu, in ka samu tsintuwa shikenan, baka samu ba shikenan, ba asara kuɗin ka kai ba, ka sai sabulu. Sabanin a ce kowa ya bada naira 100 za ai caca, wanda yaci ya ci, wanda bai ci ba ya asara naira 100 sa, shine caca. Duk abin da zaka saka kuɗi in saka kuɗi, in ka ci nayi asara, in na ci kai asara, wannan shi ake kira caca. Amma wannan dabaru ne na kamfaninnuka dan a sai abu, sai sun yi kamar katan miliyan 1 sanaye su saka ikkautar da bata fi 50,000 ba, kaga akalla an yi ciniki da yawa. To saboda haka wannan dabara ce ta kiran kasuwa da dabarun kasuwanci, amma baya cikin nau'in caca. Da cha aka yi ka bada naira 100, in baka samu abun ba kai asara naira 100 ka, to wannan ya zama caca. Malam yaya matsayin azumin mai jinin cuta, istihada, mai jinin cuta za ta ci gaba da yin azumi kamar yadda za ta ci gaba da yin sallah? Domin hadisin Bukhari da Muslim, wata mata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tace inni ustahadu haidatan shadida fala akadu adhuru, tace ina yin haida mai tsanani, jini baya tsayawa. Sai manzo ya ce inna zalika laysa bi haidatin inma huwa irqun, saboda haka ba haida bace wannan irqun. Fa iza aqbalatil haidatu fatriki salata wa iza adbarat faghsili anki dama wa salli, idan lokacin al'ada yazo to iya lokacin kake sallah, da lokacin al'adan ya wuce ki wanka, ki ci gaba da sallah ko jini yana zuba. Dan haka wace ta tabbatar jininta da yake zuba ba na al'ada bane, ba na haihuwa bane, za ta ci gaba da yin sallah, za ta ci gaba da yin azumi da sauran harkokinta na rayuwa, kuma ta je ta nemi magani. Malam menene ma'anan ayan nan da take cewa wala tamnun tastakthir? Amma tafasarori wajen guda hudu, wala tamnun tastakthir, cikin ma'anoninta kada kai kyauta kana neman a ƙara ma, wato abin da muke kira Bahaushe yake kira wato abin nan raraka. Raraka mutanen kauye sun fi iya raraka, sai mutum ya kamo kazansa guda daya, ya auno hatsinsa kwano biyu, wakensa kwano uku, yana da dan uwa a birni sai ya taho gaishe shi, wata gazan ma bashi ya karbo ta saboda ya san zai fanshi, yazo ya sallama ya kai maka kaza daya da wake kwano uku da gero kwano biyu, sannan kuma ya jira ka sallame shi. In ka sallame shi to sai ya auna da abin da ya kawo da abin da aka bashi, ya ga wanne yafi yawa. Saboda haka wannan yana cikin tamnun tastakthir a wannan fasara. Na biyu akwai abin da mata suke wanda suke kira biki. Biki dama ba kyauta bane, ba ni in baka ne. Saboda haka in an tashi bikinta ta baki 10,000, so take in an tashi na take bata 15, ita ma an tashi na gaba ki bada 20, an tashi na gaba bada 25. To idan ta baki 10,000 kika dawo mata da 10, ta baki 10 kika kawo 10, sai a ce bata so na da biki, an fanshi, an fasa bikin. To da haka bikin so ake yi ta gaba, ya ta gaba har ya fi karfin duka masu bikin su biyu. To saboda haka wannan ma yana cikin tamnun daga mannu kenan, ka bada abu tastakthir kana neman ƙari, wanda shine fasara da aka tsaya kanta. Ko wala tamnun, kada ka yi alheri tastakthir kana ganin yawan sa, duk aikin alherin da kai komai yawan sa, to kaka ga yawan sa. La tamnun, kakai alheri tastakthir kana ga yayi yawa, in kana aikin alheri ka dinga karanta shi. Malam Ibn Qayyim yace abinda ake so da bawa kamalul zulli wa kamalul hubbi, yace ibadar Allah duka an gina ta akan tsananin soyayya da tsananin kaskanci da kwantar da kai. Kana tsananin san Allah, kuma kana tsananin kwantar da kai gaban Allah. In kayi ibada kaka ga girmanta, in kayi alheri kaka ga girmansa. Kullun ka dinga zargin kanka cewa abinda Allah ya maka bakai komai bakai, amma in ka fara ganin cewa ni ma fa na fayi ibada, na fayi karatu, kai gaskiya fa ni din nan ba dama, sallan nan da nake ma'aita isa haka, ko salatin nan yayi yawa da nake, a'a, duk abinda kake yi ka ji tsoron Allah kuma kai fatan ya karba. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Akwai mai cewa da na san Allah ya karba aiki na ɗaya tak, da na sa ran tsira, amma ba wanda da yake da tabbas an karba aikin sa. To wannan tsoron kadai ya isa mutum ya ji tsoron Allah, kuma ka dinga kallon abinda Allah ya yi maka, baka yi ɗaya bisa adadin da bashi da iyaka na abinda Allah ya yi maka ba. Saboda haka ka dinga ganin ni'imar da Allah ya yi maka, kada ka dinga kallon kai abinda kai. Ko ya halatta wannan kannan mijina su rinka kwana a falona, ya halatta kannan mijina su dinga kwana a falona kuma samari ne? Haba, su fita. Ne kai wani samari ɗakin ki? Kannan miji dama ai bai ma halatta su shiga ɗakin mataka ba, sai kana nan kuma sai ta sa hijabi, don ba sa cikin mutum 12 da Allah ya ce su ga kwalliyar mace. Wala yubdina zinatahunna, ka lissafa ka ji inda kai. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, sai ga mazan su, aw aba'ihinna, ko babannin su, aw aba'i bu'ulatihinna, ko baban mijinta, aw ikhwanihinna, ko ƴan uwansu shakikai, ko li abbai, ko li ummai, maza ko mata, aw bani ikhwanihinna, ko ƴaƴan ƴan uwansu maza, aw bani akhawatihinna, ko ƴaƴan uwansu mata shakikai, ko li abbai, ko li ummai, aw nisa'ihinna, ko ƴan uwansu mata, aw ma malakat aymanuhunna, ko bayinsu tsofaffi, aw al-irbati, ko aw tabi'ina ghairu ulul irbati minar rijal, ko mazan da ba su da sha'awa sun tsuba sosai kawai suna zuwa ne neman abinci. Aw tifl allazina lam yazharu ala awratin nisa, atifl anan aldin yana nufin jins al-atfal allazina lam yazharu ala awratin nisa, kananan yara wanda ba su san al'auran mace ba. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.